Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 3 da rabi na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Asabar 20 ga watan Nuwambar 2021. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. A cikin shirin kuwa za a ji yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amai kuma ta lashe. Shi kuwa madugun adawa a jamhuriyar Niger ya ce haɗin kan kasar shi ne muradin shi. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A daren jiya Juma'a, ƴan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da raunata wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta ko in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan ƴan sanda da kuma magana akan ƙone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyler Inhouse mai shekaru 18 a Kenosha da ke jihar Wisconsin daga tuhumar kisan kai. Masu yari sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan asiri da tekun Pacific har sai dangantakar ta inganta, in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare ɗiyaucin ƙasar China kuma ya ba da shawarar yin haɗin gwiwa, yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali, ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo, yayin da Beijing ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Ɓangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci, inda kayayyaki na kimanin dala Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sirrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, ƙasashen biyu dai sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na son daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura. Peng Shu, ɗan shekaru 35, tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne, ya bayyana ta kafar sada zumunta da ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan ƙasar Zeng Goli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata, in ji sashen Mandarin na muryar Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge saƙon a wannan makon. Duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun Peng, kuma ƙungiyar ƙwallon tennis ta mata ta Amurka WTA ta buƙaci da a kula da awarta yadda ya kamata. Ma'ana, tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane, tare da tantancewa. Ta yi barazana janye dukkan gasarta daga ƙasar China, wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar. Liz Truss, mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, jiya Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. amma bari mu shiga taskar rahotanni. Ga dukkan alamu tsugunni bata kare ba a Najeriya bayan kalaman ministan shari'a Abubakar Malami na cewar gwamnatin tarayya bata rufe kofar neman sulhu ba da dan gwagwarmayar neman kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu duk kuwa da cewar yana fuskantar shari'an kisan jama'a da cin amanar kasa. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja Umar Faruk Musa ya yi komuna da karin bayani a wannan rahoton.
Koki da suka danganci mu'amalolin mulki baka kore kowace irin bukata kaiwa ne muka ce ba mu yi ba amma ba mu ce za mu bude ba su ka bukata ana iya dibawa akan tsari na mu'amalar mulki da siyasa irin ta kasa da kasa amma mu dai ba za mu neme su da wani mu'amalar sulhu ba ko tattaunawa
to amma ganin irin laifin da aka yi da irin hujjoji da shaidu da kuke da a hannunku duniya ta sani an yi irin wannan abun ya kamata a ce a kyale shi ba zai taimaka wasu su
ko amma kuma abin da dangace aikata da yi duk lokacin da an ka aikata shi sai da karfin kai kare da ganin da cewa an tabbata da uku ba
amma ya za ku yi da wasu mutanen da za su iya koyon irin wannan su aiwatar da shi tunda har ana tunanin duk tabargaza duk tsananin ta an kashe soja an kashe ɗan sanda an kona an yi barna iri-iri wasu mutane kuma a ce za su iya zuwa a zauna a tattauna da su
ba mu rinya lutsa ne uku ba ga kowane dan Najeriya da aikata da yi saboda haka abin da a gaskiyar amari mataki na farko tabbata da laifi da yin uku ba aka yi
ministan shari'a kenan Abubakar Malami yana karin haske a tattauna da ne da shi a Abuja a waje daya Malam Nasiru Zahiruddin tsohon shugaban kungiyar yan jaridu ne ta Najeriya kuma mai sharhi kan al'amura wanda lalle ya nuna damuwarsa akan wannan matsayin ko ɗin bayanan na Abubakar Malami
wato Umaru wannan in dai haka ne to ya tabbatar da gazawar gwamnatin shugaba Buhari ya kuma tabbatar da cewa akwai wani sashe na Najeriya da aka fifita fiye da wasu sassan na Najeriya ya za a yi mutum da bakin sa ya fito ya bada umarni cewa a kashe mutane a cinnawa har da hukumomin gwamnati wuta a yi abubuwa iri-iri a hana mutane fitowa wato ƴancin su ma an tauye musu shi mutumin nan ya yi laifin nan aka kai shi kotu aka sake shi ya zo ya tsallaka ya gudu gudun nan ma da ya nuna cewa mutumin nan ya tabbatar da cewa shi bai daidai ne kuma yau ya ilahi a zo a ce wai wannan mutumin wai za a zo a ce wai za a gafarta masa to yanzu yawan yan kurkuku da suke cikin gidajen kurkuku na Najeriya waɗanda ba su ma yi laifi irin wannan ba shikenan sai a shigaba da kulle su kuma an saki wannan mutumin ya tafi shikenan ya kashe banza ya kona banza to gaskiya wannan abin da ake so a yi ya kamata gwamnati ta yi karatun tanin su idan ta yi wannan to ta saki kura kenan domin kowa yanzu zai iya yin irin wannan abin kenan ya tsira muddin mutanensa da shugabanninsu za su taru su ce a yi ɗansu ne ko ko ƴaƴansu ne a rabu da su
amma suna ganin kamar sulhu ita ce hanya mafi a'ala na warware kowane irin rikici ko rigingimu ko a musulunci ma an yi maganar sulhu
an yi maganar sulhu amma waɗannan mutane ba sulhun suke so ba domin ko da an saki kano yau ina tabbatar maka wannan sulhun da ake cewa za a yi ba zai yiwu ba
Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Najeriya
daga Najeriya sai mu leka jamhuriyar Niger inda tsohon shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata Alhaji Muhammad Usman wanda hukumar zabe ta ayyana a matsayin wanda ya sha kai a zaben ranar 2 ga wata ya jaddada aniyar bin hanyoyin limana wajen gwagwarmayar kwato abin da ya kira galaba da yayi a zaben da ya gabata a maimakon bin hanyar hatsaniya sabanin ra'ayin wasu magoya bayansa da ke nunawa akan wannan dambarwar Alhaji Muhammad din da ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin wata ganawa da abokin aikinmu Aliyu Mustafa Sokoto inda ya tambaye shi a game da wasu jita-jita na baraka a tsakanin shi da ƴan uwansa na Hamayya
to wannan baraka ne za a bakin ka da shi saboda jiya ma ai ka zo ka nan gurgungo sai ni sai ka kai don Allah ya hankuri ta ka nake zan nemi ki na tarda su a can sun taru suna nan kacho kap
ba san mutane ne za ka je ba ka je da
zaka je eh na ce maka zato can ne nake nan plus two nan ne cibiyar jami'iyyar
su ba ta
fara ai zama lami lafiya a halin yanzu har zuwa yanzu ni ban ga wata faraka ba
a abin da take shine cewa su suna ganin kamar baka jajirce da kyau kamar yadda su suka so shi ba
sun zuwa
su ɗan abokan tafiyar naka su ɗan adawa din
bai jajirce ba kamar daga
kamar baka so suka je a kana magana cewa kana ba da hakuri kana so a zauna a tsaya abubuwa din nan to wasu su suna da zafi fiye da naka watakila ko shi ja wannan cece kuce din ne
wannan kuma ɗan adam ka san kowa da nashi hali kowa da nashi yanayi yanda Allah ya masa ni aqida ka ita ce an yi zabe wannan zaben ga sakamakon da ya bada kuma ni a matsayina na dan takara ina da haƙuri ina da wayansu dama wanda a nawa gani suna da kwari sun fi da unguto riga ibu a rariya ni kadai ko kuma ni tare da wayansu tunda ke muna da doki kanci zaben ai dan akwai ƙa'idodi akwai dokoki ake shirya shi ko to in muka ga an saba mu ce to ga hanyar da ya kamata bi duka yan sa ido da suka zo su nan gurin su da kansu sun ga irin kura-kuran da aka yi kuma a cikin yawon suka ce a ba Allah su dai a yi haƙuri a ba hanyoyi da doka suka tanada to an shi ne muke ka lura cikin wannan kwanaki cikin wannan watanni me yake faruwa a ƙasashen nan da suka ke koyi in ka ɗau Central Africa rikicin da aka rike wani gurɓataccen zaɓe ne ya kawo shi haka da taka tsarin mulki da taka dokoki in ka ɗau rikici na cewa shi ma haka ne in ka ɗau rigima ta mali mai ya kawo haka duk abinda dokoki suka haramta su ne suka haifi wannan ka ƙedara ka je gine shi ma haka in ka ƙedara Cote d'Ivoire shi ma rikicin rikicin da aka yi duk zaɓe ne kawo ne da yaƙi da aka yi dubunnan mutane suka rika mutuwa muna ji muna gani sai ni kamar ku sani ba mu mahala gani same mu ni mai son kare kasar mu ce ne
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin yau za a ji amsoshin mai nasara kuntuwa wanda yayi tambayoyi kamar haka ko yaya gurbatacciyar iska take naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030 shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama to idan malam mai nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samu maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda yayi bayani ma Salisun kamar haka
kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola dan na fahimce shi tambayarsa kashi biyu ne na farko yana so ya sani yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iska wajen bil'adama to wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi to zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya so saboda haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gaba kida hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gaba kida wanda aka yi a nan Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskar da ake fitarwa a ƙarshe an tsaye da matsaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskar da ake fitarwa din nan so kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada bati daidai yadda zai iya rage wasu sun bada shi nan da shekaru 20 wasu shekaru 30 wasu shekaru 50 70 masu zuwa zan iya ce kamar mu a Najeriya na ji jawabin da shugaban kasar mu ya yi a wannan taro ya bada bati akan cewa a Najeriya za su kokari su ga su rage wannan yawan fidda iskan nan nan da shekara 2013 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsayin kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kudi kusan trillion 100 kami a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbatacciyar iska a Najeriya so ire-iren kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi to amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne lalle kasashe masu tasowa sun suke da weak abin nan ne ba su shirya wani ko wani abu dai na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba dan ka duba an ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba to duk da a wannan jawabin sun da naji su ma sun raise wannan damuwa din to a can dai naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka kai da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi trillion 100 so wato su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran wadansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samu ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na duke da shi wannan mai tambayar menene illan sa ga bin adama illan na farko fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abinda muke fada tumamin yanayi wato global warming kenan anan zaka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wa'annan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abu zai haddasa shi ne canjin yanayi canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan wadansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancin sa ruwan sama kana karancin sa ba isasshe yake musu ba to sai ka gane sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma wadansu tsiru wanda ake nomawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an bayan hankali ba wannan wuraren sai ya mai da su su dama suna cikin hamada to sannan wadansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumama yana ambaliya sai ka dan kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne so idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyewa da fari sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga sauran wadansu wurare wanda suna dan yasa in ka duba abin da din documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce na za ta gani mafi yawa an samu ambaliya ba na kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiyar bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shi ne wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa so yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da cikin kansa so shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zama to hasken rana zuwan shi kuma sai yayi yawa dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare wadan surare to sai ya zama to yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zama to kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin wato blood cells wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin din nan wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan hemoglobin din ya zama destroyed to zai zama to kaman mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kaman stimuli ba kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma so sai ya zama to cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan process din nan sai su kasance an yi destroy ko an yake su ba ka ji ba ma sai ya zama to dan kadan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo maka rashin lafiya to zai zama to kaman mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake to yana da illa sosai ga lafiyar dan adam so shi yasa duk hankalin duniya ya tashi yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai wanda daga wani waje yake zuwa ba ayyukan mu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da din kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fitar iska din su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the Netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai Holland akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taro suka haɗa kansu suka maida su kansu the Netherlands su ne mafi yawan kasashen duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da Netherlands din nan yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afirka masu tasowa 53 yawan Afirka kasashe 53 da yake wato countries guda 53 wannan state guda uku a kasashen turawa wanda suke kira kansu da Netherlands the highly industrialized nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afirka gabaki daya put together su 53 nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gabaki daya inda za su sai da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wancan su zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke saboda dun a rage yawan gurbatacce iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsaya da hanyar da kuma za a yi shi za a yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsaya da har a cimma burin abinda aka tattauna a wannan meeting da aka kare wato COP26 wanda aka yi a Glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu uku da suka wuce
sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin Haile Haile da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe lafiya
da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
Yanzu haka mai horar da ƴan wasan Najeriya na Super Eagles Ghana Tro na fuskantar barazana da matsin lamba har ma da kiraye-kirayen a sauya shi tun bayan da Najeriya ta yi kunnin doki da kasar Kebba da ci 1-1 a ranar Talata a birnin Lagos. Duk da yake dai Najeriya ta sami tsallakewa zuwa mataki na gaba na wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Managarta lamuran wasanni a kasar na bayyana rashin kwarewar kocin wanda wasu da dama suka ce ya tabarbare sha'anin kwallon kafa a kasar. Bello Abubakar jami'i ne a hukumar kwallon kafa ta jihar Sokoto.
General bai mana komai a cikin mu ba. Ga mu da ƴan wasa masu kwallon high Europe kuma an ka duba suna buga mu kwallon su sosai. Amma in zo Najeriya za ka ga da ke muke a cikin wasa. Ba wani abu da ya koya musu wanda bai erin game bai e komai iyaka kai ga nan tsayawa da kasan abun nan. Zaka ne gaskiya a ra'ayina ya kamata a ce ya tafi in ba haka ba. Ba za mu iya qualifying zuwa Alkubba.
Shi ma dai tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna, Sanata Shehu Sani, ya bayyana irin wannan ra'ayin amma kuma ya ce da wuya hukumar kwallon kafar Najeriya ta iya korar kocin.
Shi irin wannan coach da aka dauko ro a tun da yazo Najeriya ba ta yi wani rawan gani a bangaren kwallon kafa ba. Amma yanzu matsalan da ake fuskanta shine wayanda suka dauko shi da kuma irin yarjejeniyar da suka shiga tsakanin Najeriya da shi wannan coach ro ya sa dole dai sai a ci gaba da hakuri da shi har sai lokacin da wa'adin shi na kwangila ya kare. Dan ka halin yanzu a cikin wannan yarjejeniya da aka shigar shine cewa in dai za a kori coach ro to dole ne Najeriya ta fitar da zunzurutun kuɗi dala Amurka miliyan 2 wanda ya daidai da kamar naira biliyan 1 da miliyan 100 da wani abu a bashi haka nan ya tafi. To kuma kaga halin da ake ciki na matsalan kuɗi da kuma ita halin da ita hukumar kwallon kafa take ciki ba ta da wannan kuɗin da za ta iya ba shi coach ro ya tafi. Su waɗanda suka kawo shi suka zauna suka sa hannu a irin wannan kwangila su suka yi ma Najeriya zagon ƙasa. To a halin yanzu dai za a ci gaba da haka har sai an samu nasarar zuwa kofin duniya. In ko ba a samu ba dole a ci gaba da hakuri da shi har sai lokacin shi yayi.
A Ingila, kungiyar kwallon kafar Chelsea ta kara gyara zama a saman teburin gasar Premier bayan da a yau ta bi Leicester City har gida ta lallasa ta da ci 3 da nema bayan dawowa daga dan gajeren hutun buga wasannin league a duk fadin duniya. Yanzu dai Chelsea din ta kara tazara zuwa maki 6 tsakaninta da Manchester City da ke binta. Duk da yake a gobe Lahadi ne City din za ta buga nata wasan na wannan makon da Everton. A bangare daya kuma Manchester United ta sha dan karan kashi a hannun Watford da ci 4-1. A kasar Jamus kuma kungiyar Bayern Munich da ke shugabancin teburin gasar Bundesliga ta sha mamakin gaske bayan da Augsburg ta doke ta da ci 2-1. Wani nasara da ya tafitar da Augsburg din daga ajin faduwa daga gasar da tazarar maki 2. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Cameroon, karfe 5 agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga iyalan Hajiya Kaltime Abdulmumini wanda Allah ya marsuwa a jiya da fatar Allah ya gafarta mata ya kuma karbi bakuncinta abinda ta bari kuma Allah ya musu albarka. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gunal sai ta ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haili. Ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.